ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى muna ƙara masa godiya muna ƙara kankan da kanmu muna ƙara jinjina masa da isassa da buwayarsa da dama da zarafi da yake bamu na halartar wannan majalisi mai tarin albarka ba dan komai ba sai dan mu tsinci wasu abubuwa daga cikin umarni ko hani daga Allah subhanahu wataala muna fata Allah subhanahu wataala ya karba mana kyawawan ayyukan mu Allah subhanahu wataala ya yafe mana kusakuran mu magana da zan yi ta farko ina ƙara jan hankalin al'umma cewa muna gab da kwanaki masu alfurma da muke so hankalin mu ya koma gurin ibadar Allah subhanahu wataala kyauta da sadaka a wayannan kwanakin ninnin kaladanta ake ga wanda da bai yi kyauta ba ga wanda da bai yi sadaka ba to yanzu ya kade ya wanke ya goge yayi abin da ya dace ga wanda yayi ma ya ƙara ya ninka domin ladan da ake samu a wayannan goman ƙarshen daban ne masu ba da sadakoki na marayu Allah ya saka da alkhairi masu kawo tsintsiya saboda masallaci Allah ubangiji ya share musu dukkan damuwar su Allah ubangiji ya buɗa wa dukkan mai niyyar yin wani alkhairin da bai samu dama ba annabi yace ga wanda yake da buri ne alkhairi sadaka bai samu dama ba to yana da kyau ya tayin hailala da hamdala da hauƙala da dukkan kalmomi da suke kusantar da bawa zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma kofar wannan asusu na mu abu da yake na karban tallafin marayu ba iya yanzu kadai ba saboda mu a hayanan muna tare da marayu ne ba wai iya sallah kadai daga an yi an gama ba a'a akwai aikata aikata da muke na ƙarshen wata akwai ciyarwa ta marayu ƙarshen wata da ake taruwa da su a ci a sha ai musu nasiha da sauransu akwai ɗawainiyar karatun su da muke ci gaba da ɗauka akwai kula da su lokaci lokaci ba da ɗanyen abinci akwai kuma fama da marasa lafiya da duk dai muke gwagwarmaya akai so muna fata duk mai ra'ayi na tallafawa kofa a buɗe take ba wai sai iya yanzu ba domin Ramadan yana kakkaɓe mana halaye ne ya saita mu to fatan kuma shine sai a ci gaba da aikata alkhairai domin yanzu kaman an yo miki gyara ne sai ki ci gaba da kuma dorewa akan abin da aka dora ki a shi Allah ta'ala ya samu dace muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan aikin da muke yi yanda Allah yake tattara mu a wannan masallaci mai albarka na Haji Abubakar Aliyu rahimahullah Allah ta'ala ya hada fuskokin mu gabaki ɗayan mu a cikin aljannatul firdaus ranan alkiyama muna cikin masu samun sassaucin hisabi daga nan na kan so ne jan hankali akan zancen surutu ƴan uwa abun kunya ne mu dinga cewa ai shiru wasu lokutan za ku ga ba ma fara karatu kai tsaye wai ko za a dan ja hankalin al'umma su samu nutsuwa tukunna a faɗi mai Allah ya ce kai tsaye sai muke farawa da shawarwari ko da wani amsa tambaya ba dan komai ba har a samu nutsuwa domin a saurari Allah subhanahu wataala a lokacin da Allah yake faɗan nasa kalaman babu wata kalma da ya kamata ta a sarrafa ta ya wuce sauraron abin da shi yake faɗa kazalika idan annabi ne yake bada nasa gudunmuwar ma'ana a hadisai to bai kamata ke kuma kalmar ki ta fita a wannan lokacin ba iya hikima kenan na fara yin wasu kalamai before a fara jan ayar Allah subhanahu wataala ina fata ƴan uwa mata mu fahimta daga ƙarshe muna miƙa taziyar mu ga hukumar makarantar jami'a da take nan ga ɗau game da rashe-rashe da aka yi a cikin wa'innan kwanaki an yi rashi na farko abin tausayi yaro mai farkon karatu shekara ɗaya wanda yanzu ne zuwansa na farko ka rabu da mahaifiya lafiya lafiya sai ka zo sai na zo abinda zai ƙara ba mu tausayi shine ki ji a ranki in ke ne dan yayi sallama sai ka zo sai na zo a yanayin rayuwar nan zakai waya da shi kun sha ruwa lafiya yaron ya gamu da larurar da bata dau lokaci ba an ce da safi ma har ya tashi yayi sallar asuba kafin ka ce wani abu ya rasu ba nan tausayin yake ba yanayi ya janyo iyayen ba za su iya zuwa su dau gawarsa ba ko su zo su halarci sallar ba yar uwa ya zaki ji idan ke ne kawai sai dai a dawo miki da tsummo karansa an yi sallar sa a nan ƙauyen da Allah ya mishi rasuwa ba tare da halartar wani nasa ba saboda yanayin rayuwa aka sake maimaitawa jiya da daddare wata yarinya ita kuma yar ajibi ita ma Allah ya yi mata rasuwa ita tana da ƴan uwa a nan cikin azare ita ma dai gawarta bata koma ga iyayenta ba saboda me saboda ku dinga fahimtar yanayin da ake ciki dukkanmu iyaye mata ne da Allah ya zaya kowa ta ji a ranta da ita ce wani da yake gari kaza ko wance da take gari kaza kawai tsakaninki da su yanzu a waya ne har an yi suturarta wannan tashin hankalin yana da yawa musamman ga uwa mace da wannan dalilin nake buɗe babbar murya nake roƙon masu hali nake roƙon hukumar makaranta ta zaura ta yi wani tsari idan makaranta ba ta da halin da za ta ɗauki responsibility wanda Allah ya yi masa rasuwa a makaranta ta ɗauki nauyi ta mai da shi gidansu ko kuma ta ɗauki nauyin iyayensa su zo a yi sallah da su to masu kuɗi don girman Allah ku shigo cikin maganar nan a kowane ɓangare akwai aikin da ake Allah ya ba mutum aljanna dukan wanda ya cire wani cikin wani kuncin da shi ba zai iya cire kansa ba Allah subhanahu wataala yana alfahari da shi yana farin ciki da shi hakika idan da hali ko ba za su zo su daugawa ba lalle za su zo su haranci sallah idan da wani mai halin da zai ce su fito ga kudin mota su dauko shata za dauki dawaine su zuwa da dawa wallahi da sun zo sun ga sallar yaran su a cikin makaranta a tsakanin dalibai akai jana'iza sa akwai abin tausayi ya zama akwai wani tsari wani asusu zaunanne ko wani mutumin da aka ce ya keɓe kansa daga hakan ta faru a tuntube shi wannan makaranta yana da kyau ta zama an samu wani counseling da ya tattauna wannan matsalar ta dace saboda mutuwan nan ko yaushe ce ba a sa mata rana kamar yadda kullum muke ta faɗa mu fa zama muna cikin shiri wayannan fa ƴaƴanmu ne to ina ga mu kuma mutuwar dalibai a makaranta ba abun mamaki bane saboda yawan su ku dinga fahimta kamar gari suke mun taba tattauna wannan matsalar da wata yata da take shugabancin makaranta ta kashare ina jajanta wata rasuwa da su ma akai tayi a makaranta a wasu tamtan na baya sai tace mun to ai ku dinga fahimta at least a wata makarantar sai a samu sama da dalibai 10,000 mutum 10,000 ai gari guda ne to ka kadara a gari ne a dau wancan haka abun a yake so hakan za ta ci gaba da faruwa kuma ina jin hankalin dalibai su kwantar da hankalin su baya daga cikin wani abu da ya shafi rayuwar su ko ya shafi makarantar su a'a kowa ya mutu kwanan sa ne ya kare kaddarar su ce haka za su mutu ba a tare da iyayen su ba Allah muna addu'a alfirmar wannan wata mai alfirma ya saka sun samu shahada Allah ya karbe su domin lokaci ne da ake buɗe ƙofofi na aljanna duk wanda ya mutu muna masa fatan ya dace ne musamman sun mutu suna kan ibada Allah ta'ala ya karbi ibadun su Allah ya yafa kurakuran su Allah ya saka sanyin zuciya ga mahaifan su Allah ya ba su hakuri mu kuma Allah ya ba mu guzurtar da su Allah ya ba da karfin gwiwa ga dukkan wanda bai da hali a irin wannan yanayin idan larura ta shafe shi walau ta jinya walau ta mutuwa Allah ya kawo masu hali su shiga ciki a ga ya za a dinga yi da gawawwakin su domin idan kai bakka da radadin talaucin wani abun gani kake kamar ma ba zai yiwu ba mun taba wani program na saka dalibai a makaranta mutum 200 sai muka ce masu kuɗi da 'yan siyasa su kawo tallafin kuɗi ba na mantawa ɗaya daga cikin 'yan siyasan garin nan cewa ce Allah ya saka muku da alkhairi yanzu dama ashe akwai wanda wai ba za su iya saka 'ya'yansu a makarantar boko ba gurin da bai wuce a kashe daga uniform har registration ko 5,000 ba za a kashe ba dama akwai wanda ba za ta iya saka ɗanta ba ko ba zai iya sa ɗanta ba muka ce masa akwai su kuma ma waɗanda muka ɗiba mu ma wanda muke ga za mu iya ne ba wai mun ɗiba duka ba ne to su kun ga har mamaki suke ma wai dama har ba za mu iya kaza ba in baka cikin wanda Allah ya jarabta da talauci wani abin ji kake kaman ma ba zai yiwu ba so Allah ta'ala ya tsame mu daga cikin talauci Allah ya kawo yalwa a kasar mu Allah ya kawo mana masu daukan dawainiya da masu tausayi a cikin al'amarin mu Allah ya yafe mana kusakuran mu baki daya kai tsaye zamu ci gaba da karatu saboda yanayin lokaci
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسعين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين
Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da magana akan labarai dai da ake ta bamu na Banu Isra'il. Domin da Baqara da Suratul A'raf wannan kissar ta yawaita labaran sun yawaita a wa'innan surori da bayanai masu yawa akan su. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce summa tawallaytum min ba'di zalika. Bayan jiya mun yi magana mataki na ƙarshe Allah ya sa aka daga musu wani dutse aka saita cewa ko su yi imani ko a murƙushe su ko suka tuba suka nuna sun yi imani bayan an ɗauke wannan shirin hallakawar Allah ya ce sai suka sake juya baya mun gaya muku babu mutane masu ƙarfin gangancin aiki irin wa'innan mutanen to Allah ta'ala ya ƙara cewa sai suka ƙara juya baya yace falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan falalar Allah da rahamarsa ba a gare su yace lakuntum min alqasirin wallahi da sun kasance suna cikin masu hasara yace walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum bisafti haqiqa kun ga waɗanda suke ƙetare iyaka daga cikin ku akan me kissar masu asabar Isar masu asabar maluma suka ce daga cikin magabata akwai wanda Allah subhanahu wata'ala ya kawo musu nasu sharadin cewa an musu izini garin ma abota su ne daga cikin dokar da shari'a ta basu shine an yadda dukkan ranaku shida a sati su yi su amma ban da ranar asabar kawai wannan yanzu su shine dokar su a gurin Allah subhanahu wata'ala idan sun tsallaka kuma shine sun yi wa Allah laifi a sati za su yi su sau nawa sau shida sau ɗaya kuma dokar Allah rannan ba a fita su wata jaraba ta ubangiji sai wani yanayi ya same su na duka ranakun sai kifin bayya zuba fitowa da yawa amma wannan ranar da aka ce kar a fita sai kifi su fala-fala har saman kogi har gefen kogi kifi yana yawo sai shedan ya fara raya musu to ya za a yi su fa an ce wannan rana ba ta su bane kuma gashi an fi samun kifi a ranar sai shedan ya zo musu da wata siffa ya kawata musu ga salon da za su bi domin me su yi tanadi wasu maliman suka ce sai ya nuna musu kaman a zo da net a kifawa kifin a daure su amma ba za a dauka ran asabar din ba washe gari ladi sai su zo su dauka wasu muka suka ce a gulbi ya koya musu suka yi a gefe kifayen idan suka cika suka tumba sai su dinga kwararewa cikin wancan karamin kogin gobe in sun zo an kame su kawai sai a diba wannan kenan wata dabara za a yi wa Allah kamar yanda yanzu idan wani hukunci ya zo sai kaga ana ta kekewayawa ana ta kekewa ina ne sassauci zai samu to wannan su kuma shine kadai laifin da suka yi wa Allah subhanahu wataala mu gane mu dinnan ba karaman godiya zamu yi wa Annabi alaihi salatu wassalam ba abu daya fa ake yi Allah ya dirka ki kasa abu daya ake Allah ya kisbe kasa amma mu abu dubu muke yi an zuba mana idanuwa. Kuma aka ba mu kofa guda aka ce idan mun tuba zancen ya kare. To wayannan su ne ma'abota asabar da ake faɗa an kun ji shi a cikin tarihi. Asabar aka kebe musu ba a yanki su kuma suka kaka hakuri akan cewa asabar din ta fa albarkar su din a ganin su. Wannan su ne ma'abota su. Yace fa kunna lakum sai muka ce musu kunu iradatan kafiin. Da suka yi su ranar Asabar sun saba dokar Allah kenan ko Allah ta'ala sai ce dukkan ku zama burrai burrai din ma kaskantattun burrai yanzu dukkan mu a matsayin ki na mutum uwar wane kakar wane kin yi wa Allah subhanahu wata'ala laifi a yanzu da kika yin nan babu daga kafa kawai sai ce daga yanzu kin zama buri burin ma irin walakantaccen buri dan Allah dan annabi ba za mu ƙara godiya wa annabi alaihi salatu wassalam ba da muka zama ba a mana irin wannan hukuncin laifi nawa muke yi abinda aka hana mu mu aikata amma Allah ya bar mu da halin mu ya kuma bude mana kofar tuba Allah ya ƙara wa annabi daraja Allah ubangiji ya ƙara wa annabi daraja lalle mun cancanci godiya wa Allah subhanahu wataala ta zama ba ta iya barin kan harcen mu ko da irin wayannan damammaki da Allah ya ba mu yace faj'alna hana qalan lima bayna yadayha irin wayannan misalan irin wayannan al'amuran Allah ta'ala ce sai muka bar su misali a idanuwanku jin irin wannan labaran an yi kaza ke ana kafa miki hujja da misali ne ki gane yanda Allah yake da matsayinsa da darajarsa dan ya zama mi wa'azi ke a tare da ki yace nakala lima bayna yadai hawa ma kalfaha ya zama miki abin dubawa da na farkon mu da wayanda suke bujurowa bayan hakan ta faru ma'ana mu da muke baya ya zame mana wa'azi yace wa mau'izatan lil muttaqin ya zama wa'azi amma ba zai zama wa'azi a kowa ba sai ga masu tsoron Allah jin irin wannan labari idan kana da tsoron Allah sai da da kai hayyacinka sai ka ƙara martaba girman Allah subhanahu wata'ala sai ka ƙara bashi darajarsa da ɗaukakarsa kuma ka ji kana ƙara ƙanƙan da kanka in dai har kawai a take za a ce duk gari su zama buri kuma sun zama din mu dinnan ma kuma bamu fi ƙarfinsa ba kuma shi dinnan shine yace la yas'alu amma yaf'al ni Allah ba a tambaya na game da abin da na aikata wa huwa yas'al yace amma kuma ni din ina yin tambaya akan abin da aka aikata tunda dai shine wannan Allah da yake yau kansa wancan ikirarin har a yanzu fa yana da wannan power a hannunsa yana da wayannan mala'ikun da yake ba su izini su darka ake guri duk da ya mana alƙawarin ba za a halaka mu gaba ɗaya ba amma kar ku manta wanda fasadin sa ya kai fasadi gangancin rayuwarsa ta kai ganganci har a yanzu fa ana irin wannan hukuncin ina ga adarasin farko ko na biyu mun bada labarin wayansu ƴan shaye-shaye da Allah ya kashe su kafin su je gurin da suka yi niyyar zuwa ko sun gama shirin su sun seta mai DJ yaje yana mai ciye-ciye ya kai abokan fasikanci suna can sun riga su isa sun gama shigar galgancin su kowa daga ita sai ƴar Brazil da tantsantsan wando suka zuba hijabi za su tafi je su shar holiya duk motar a cikin su babu wanda Allah bai kashe ba sai ku gane idan Allah bai so a yi gangancin rayuwar nan fa wallahi zai iya kashe mu dare daya zai iya halaka mu dare daya saboda haka har yanzu Allah yana nan da fawarsa da isarsa mu ƙara ƙanƙan da kai mu koma gare shi Allah subhanahu wataala ya karbe mu
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ lokacin da annabi Musa ya ce wa mutanansa inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara lalle Allah subhanahu wata'ala yana umartanku da ku yanka saniya mun kawo kan gabar sunan sura da muke karatu a kanta ko wannan kuma wata kissa ce da ita ma ta faru daga cikin wayennan mutane dai Banu Isra'il akwai wani mai kudi daga cikin su wanda bashi da ƴaƴa wannan dalilin ya janyo ƴan uwa suka sa ido akan dukiyarsa domin abin da yake faruwa da mai kudi kenan yasa yake natin neman aifuwa sai kaga ƴan uwa sun damu da ya mutu su ci gado koda kuma ya dauke musu kowace al'alarsu a shekaran jiya nake jin labarin wani ɗaya daga cikin malumin mu yayi ta jan hankali akan kyautatawa makusanta ayyuwa makusanta hidima a wannan watan yace malam ni da nake kiran kan nan Allah ya mun rufin asiri na komai da komai yace wa da nake da shi uwa ɗaya uba ɗaya yace na san yana da aiki nasa amma saboda ni'imar da Allah ya mun yace billahi alazim ko kutan nefar gidansa ni nake saya abincin gidansa ni nake saya ƴaƴan makarantar gidansa ni nake daukan da waye ne su ban bar shi da komai ba kudinsa kawai yaje ya tunanin abin da zai yi karan kansa amma dai al'alar gidansa ta rayuwa jinya ko abinci yace na dauke yace zancen da nake maka malam shine ranar kaza ga wata ya ambata malam ranar da aka kira shi yace wani ya kira shi yace masa ni din nan boka ne a yanki kaza a gu kaza dan uwanka wane shi yake kawo sunanka nan maka kaza da kaza da kaza yace ganin yanda yake yi masa sharri saboda wankekke zuciyar da ke da shi Allah bai bashi tasiri akai ba ya dawo ya ga cewa kai gara ma ne maslaha da wannan mutumin shikenan aikin nasa ai dama ita sharri idan tai yawo bata samu gun da aka aike ta ba ai dawa take kan mai ita ba wace yace wa alhakin kuikuyo ko da me shi yake komawa sai ya nemi mutumin ya sanar masa yace wani dan uwanka a guri kaza lokaci kaza ya yanke yana kawo min makudan kuɗi akan na cutar da rayuwarka ko kuma na yi maka wasu abubuwa da basu dace ba uwa ɗaya uba ɗaya to irin wannan mutumin ne a Banu Isra'il sai aka samu dan uwansa ɗaya da yake tunanin zai iya cin gado sai ya je ya kashe shi da ya kashe shi kuma saboda tsoron kar a tuhume shi ba kuma tuhumar ba idan an gane shi ya kashe shi to a shari'a ai bar shi da gado in ka kashe wanda kake da burin ka gaje shi daga kai ka kashe shi an gane to fa ka fita a cikin gado sai ya ja gawarsa sai ya dauka ya kai kofar wani gida kun ga ya hada rigima tsakanin jama'a da wancan gidan an zo an rasa yanda za a samu maslaha wayannan suna shi ne wayannan shi yana shi ba shi bane sai masu hankalin cikin su masu ilimin cikin su suka ce masa to me zai hana tunda dai muna da Annabi Musa mu je roki Allah ya ba mu labarin yanda abubuwan suke gaskiya za ta fito shine sai suka zo suka karanta Annabi Musa abin da yake faruwa to wannan shine labarin da ake ba mu lokacin da Annabi Musa ya ce mutanansa Allah ya ce musu su yanka bakara saniya kenan ba to anan kuma yanzu za mu duba mu kalli wata matsala da Banu Isra'il suke da ita yawan tambayoyi kasrat masailuhum maluma suka ce shi ne dalilin halakarsu har yanzu daga cikin mata akwai masu tambaya wacce tambayar ba ta ilimi ba ce ba a santa akwai tambaya da zaki ita tana kama da izgiri akwai tambaya da zaki ita wanda ko da biki ita ba ke kanki kina da amsar abin da kika tambayan ko wata ta tambaya kin fahimta amma kuma sai ki sake yin ta ba daidai bane a shari'a wannan dalilin yasa aka azabtar da wayannan mutane ma abota labarin saniya inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara Allah yana umartar ku da ku yanka saniya qalu sai suka ce a tattaki zina huzwa ha yau kuma ka zo mana da izgiri ne wannan ce ne kuma mu yanka saniya an ce maka ka ba mu labarin waye kisa kuma kana ce mana wai mu yanka saniya yau kuma Musa izgiri zaka mana sai ya ce musu qala yace a a'udzu billahi an akuna min aljahilin ina neman tsari da na zama daga cikin jahilai ai izgiri aiki ne na jahilci ko sai ya nemi tsari da haka sai suka ce to qalu sai suka ce okay karanta ko
قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين
sai suka ce qaldu lana rabbaka yubayyin lana ma hiya to tunda haka ne mun ji ba izgili bane to ka roki ubangijin ya gaya mana ya saniyar take qala sai yace innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bukrun awanun baina zalik Allah ta'ala yace in magaya muku wannan saniyar da ake so ku yanka ita ba tsofuwa ba ita ba karama ba tana nan a tsakanin haka matsakaiciya kenan ko yace fa'alu ma tumarun ku aikata abin da aka umarce ku yana umartar su tunda sun ji wannan iya maganar kawai su je su aikata abin da aka umarce su bisu gaji ba bisu gaji da a dora musu dawainiya ba sai suka ƙara wata tambaya sai suka ce to tunda haka ne qalidu ulana rabbaka yubayyin lana ma launaha to shikenan mun ji zamu nemi matsakaiciya amma yaya kalarta take ya kalar saniyar take wannan tambayoyi na izgilin da suke sai yasa ake shaddada musu ake tsamo musu abin da kuma zai daya ba su wahala sai Allah ya ce qala innahu yaqulu sai ya ce musu to Allah ya ce in gaya muku innaha baqaratun safara'un faqi'ul launaha tasurrun nazirin to ita wannan saniyar da aka ce ku yanka tana nan wata yar yaluwa yaluwa wata yar fatsa-fatsa tana kwantar da hankalin mai ita ko mai ganinta ma'ana kaman ki ce irin saniyar ta gama koshi wayan agaji ne suke yi ne da irin agajin da take zaune ta tashi me yasa ba za ku kasa kanku a tsakanin mutane ba ne abun kunya ne a dinga cewa wai har sai an tashi an ce ma kai shiru Allah subhanahu wataala yana faɗin kalmominsa kana faɗin naka da nasu wanne suka fi cancanta dan Allah ayi hukunci a kansu wanne suka fi kamanta a saurara ba ma nufin ayi yawa a cika saboda me wani kuma yazo ya hana wani ji gara kaɗan su zo masu nutsuwa Allah ta'ala ya ci gaba da gaya musu siffar saniyar da ake so yar yaluwa yaluwa yar fatsa-fatsa mai kwantar da hankalin mai kallanta ma'ana dai a saniyar ma wata kyakkyawar saniya ake so saboda me saboda gangancin tambayoyinsu sai yanzu aka ce yanzu ko ke aka ce ki nemo wata saniyar da an ce daman ba tsofuwa ba ba babba ba ba yar karama ba kin ga sai kin zara wacce ta gama cika ta gama koshi ba wahalalliya ba kin ga neman ta zaki ba a gurin fulani zaki tafi kauye neman ta ba irin killatattun sanin nan kenan ake so a nema sannan aka ce a haka ma sai ya nemo wata kala mai daukar hankali du'a musu haka ne saboda a ja hankalin su wannan tambayoyin da suke yi sun yi yawa su nutsu su dinga daukan darasi a lokacin da aka ce Allah ya ce kaza kawai ka ce to sai ka tashi kawai kai abin da aka saka ka Allah ta'ala ya samu dace
قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون
har yanzu dai basu gaji da tambaya ba, basu gaji da a ƙara tsaurara musu ba. Sai suka ce qali da ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. To ya Musa ka ƙara tambaya mana ubangijin kanna ya ƙara gaya mana ita wannan saniya mai wannan siffa da wannan kalar a ina za mu samu ta, kai wannan saniyar ta rikitar da kalanta a gurin mu, ma'ana ta irin za ta ba su wahalar samu suke tunani kenan. Kalar da ake faɗan nan ta rikice musu, a ina za su samu mata, a ina za su samu ta. Wa inna insha Allah lamuhtadun, kuma in Allah ya yarda yanzu kai in dai an gaya mana gunda za mu samu ta, sun fara ji za su ji jiki kenan ko za mu yi biyayya abinda aka gaya mana za mu aikata insha Allah. Amma a ina za mu samu wannan saniya? Sai Allah ya ƙara tsaurara musu da cewa qala, aka ce musu innahu yaqulu, to Allah yana ce muku innaha baqaratun la zalulun tusirul ard, ita wata saniya ne da ba irin saniya da ake zuwa su yi aiki a cikin ƙasa irin su huda su abubuwa da ya kama da haka ba, a'a ita ba ta fita jeji ta je ta yi aiki, ita ba ta aiki a jeji. Sannan kuma duk aka ƙara cewa wala tasqil harsa musallamatin la shiyata fiha, sannan ba ta bar ruwa a gonaki, ma'ana ba a aikin wahala da ita, ba a dakon amalanke da ita, ba a zuwa huda da ita, ba a kaza ba a kaza, da Allah ne masaniyar nan ba zai bada wahala ba. Kawai idan kina son samun irin wannan saniyar, ko da ba a bijiro musu da kala ba, ita din mai wannan killatacciyar kalmar shanu ne na masu kuɗi, shanu ne na ƴan gata waɗanda dama suna goyawa ne ba wai don su saka su aikin wahala su ƙaru da su ba. Ai hikimar kiwon shanu, idan bafulatiya ne yana kiwon shanu, na farko akwai tatsan nono don me ya nemi kuɗi a jiki, ya ba da su a yi noma da su a kawo masa kuɗi, idan kayansa sun masa nauyi daga wancan yankin ya lodo a kansu a amalankinsa ya sauke ko a wancan lokacin masu ma suna da nasu irin motar da suke ja a kan shanu. To amma shi mai kuɗi idan ya killata shanu, kawai wani abinci mai kyau za a ba su? Kawai ya za a yi ya ga shanu kawai su zo suna kallonsu suna jin shawagi a ransu? Shanun ba za ki ga ran da ake sai da su ba, muna da irinsu a garin nan ma, akwai wanda ake kiwonsu ba a sai da su ba a bada a ransu, kuma sun kai sun kawo, idan kika ce za ki yi ciniki da mai su ma ke ma kin kawo kanki gurin ne, akin san kuɗin ma ba irin kuɗaɗen shanun da suke cikin gari ba ne. To Allah sai ya ƙara tsawwala musu saboda me? Kasrat masailuhum, yawa-yawan tambayoyinsu. Yanzu sai aka ce to yanzu irin wannan saniyar wanda ba aikin wahala take yi ba, ba ban ruwa take ba, ba noma take yi ba, yanzu irin ta ake so su zo su yi aiki a kanta. Lashi ya tafi ha ko? Sai ina yake qalu al'ana ji'ta bil haqq, sun ji gari sai suka ce kai to yanzu kan ka zo da gaskiya, ku ji kuma duk wani izgili annabin ne an kuma yadda agun sa mafitar take kenan, duk da ba gaskiya yake faɗa ba, eh min yadda ka zo da gaskiya yanzu kan sun mika wuya za su yi. Fa zabahuha wa ma kadu yaf'alu, sun yanka ta amma Allah ta'ala ya ce kaɗan su gaza yankawa saboda tsabar azaba da suka samu ta wahalar sayanta, kaɗan su kasa saya. Domin tarihi ya nuna saniyar sai aka same ta a gurin wani matashi mai biyayya wa mahaifiyarsa, wanda kisan daga ƙarshe aka ce Allah ya yi haka ne kawai don ya share masa hawaye sakamakon biyayya da yake wa mahaifinsa, ai mahaifiyarsa ya kyautata musu kuma me ya ba su arziki ba tare da sun yi tunani ba. Duk mai irin wannan kiwon na ce muku suna kiwon ne don suna son abun ko ba kwaɗayinsu su sayar ba, ko gida ne ka gina kayanka sai wani ya ce da Allah yana so ka taimake shi ka sai da gidan nan naka na anguwa kaza da ake haya zan hade shi da gidan mahaifiyata na hada za su zauna da kaninta ko da wanta ba kai kai ne sayarwa ba shi yazo nema to zaka samu farashin sa daban yake da lokacin da kai ka saka shi a kasuwa kake neman mai siya to haka sane ta zama su ba su tashi sayar da ita ba suna kiwon kayansu suna jin dadin kallon abarsu da aka tashi sai suka ce to mu fa sane nan idan kana so kuna so mu sayar muku kudin ta shine a yanka ta a fede ta fatar saniyar iya gwalagwalan da suka cika tumbunta aka daure aka dinke shine kudin ta dala ko naira ne ba gwal ba fatar saniya a shimfuda ta sai an cika da kudi a dinke a basu shine kudin saniyar kuma Allah ne ya ce dole sai sun nemo ta kuma dole sai sun yi tunda su suka dora akan su wasu malaman ma suka ce a cewa aka yi sai an saka mata madadin zinarin da ya kai nauyin ta sau biyar shine kudin me kudin saniya su da Allah bai azuta wannan familin ba su kuma hikimar shine ba dai akan kudin sa suka kashe shi ba ba dai kudin za su ci gado ba ai shine za a debo kudin nasu a saya ina ko to an debe kudin an sai saniya da tararrabe matsalar da take tsakani ina sauran rigimar kuma Isar tace bayan an yanka saniyar sai aka umarce su da su yanki wani dan bangare wasu suka ce harce wasu suka ce a kashinta ne wasu suka ce tsoka ne fa ni'ima dai duk yankin da aka dauka mu dai kar mu zama masu yawan wannan tambayar kawai dai ma'ana an ce a dauki wani bangaren ta sai a daki mamacin idan aka daki mamacin zai tashi idan kuma ya tashi zai bada jawabi yana kuma tashin haka aka sai ya ce wane ne ya kashe ni shikenan aka kara matar da shi ya fadi wanda ya kashe shi amma ya koma ya mutu shi kuma wanda ya kashe shin shi ma ƴan uwan sai suka kashe shi kun ga dai dukiya ta zama bata tafi gurin da dama aka nufe ta tafi ba ko ya lokaci yake
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون
to kun ga wata balaga ta Qur'ani da an yi ta fadin yanda aka yi da su har aka zo zancen yankan yanzu kuma sai yanzu ne ake gaya mana dalilin da ya janyo aka yi yankan saniyar malama suka ce hakan tana zuwa ga Qur'ani ne domin me su kare ilimi na Allah subhanahu wataala a yanzu ne ake ce mana wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha a lokacin da kuka kashe wani rai kuka janyo kuna me turarre ne laifin a junanku shi wanda ya kashe yana ba shi bane wanda aka kai margawa kofar gidansa shi ma yana cewa ba shi bane wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun amma Allah subhanahu wataala zai fitar da abin da kuka kasance kuna boyewa na yanzu shi wanda ya kisa gani yake zai iya bata ko har yanzu idan aka ji sami irin matsala ta wani babban laifi zaki ga a iya kokarin su da yanda za su yi su bada bayanan su gani suke za su sha amma Allah ta'ala yayi alƙawarin zai bayyana gaskiya ko da ba a wannan lokacin ba wani kes din zaki ga a yi shi har yayi sanyi bayan wata shekara ko bayan abin da ya kama da haka sai uwar asalin gaskiyar magana ta fito to shine wallahi mukhrijum ma kuntum taktumun Allah zai fitar da asalin gaskiya da kuka kasance kuna boyewa yace fa qulna dribuhu bi ariha sai muka ce ku daki jikin mamacin da sashin dabbar da aka yanka ma'ana sashin wannan saniyar shi yasa da zuwa ce in ma dai kashi ne kamar yanda wasu suka ce a tsoka ta wani bangaren ne a harcen ne tunda dai aka ce ba'adiha wani yankin jikinta kawai aka ba da izinin a yanka adaki jikinsa zai tashi kazalika yuhillahu almauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Allah ta'ala yace kamar haka ne Allah subhanahu wata'ala yake iya tada macece ya mutu amma Allah yana da izinin ya tada shi. To amma su fa an azabtar da su ne saboda gangancin su. Allah yana iya tada shi koda ba a yanka saniyar ba. Ai da mashi ya kace shi ko kuma shi ya bashi rayi tun a matakin farko. To amma saboda ya azabtar da su, saboda ya ja hankalin su akan abin da suke yi na kuskure, sai aka ba su wahala akan haka. Ba su wahalan yana nufin ko za su shiryu, ko za su daidaita, ko za su daina. Yace wayrikum ayatihi la'allakum taqilun, kuma ya barku ku kalli irin wa'innan ayoyin da idanku, irin wa'innan misalan mu kalle su da idanmu, ko za mu hankalta, ko za mu yi hankali. Ka gani da idanka yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki mataki akan wance, ya ɗauki mataki akan wane, bai ishe ka ya zame maka aya kai ma ka hankalta ba, kai baka fi ƙarfin a ɗauki mataki akan ka ba. Amma sai ka sha mamakin masu ganin cewa an hukunta wane, an hukunta wance, ko kuma masu ganin cewa wancan nan da da ita muke gangancin rayuwa Allah ya ɗauke ta, ni ma ban fi ƙarfin a ɗauke ni ba. Tunda kuwa na san Allah nan yana iya kashe ni, daga an kashe ki yau bir aka janye ranki, maluma suka ce alkiyamar ki ta tsaya. Ba wai ana nufin sai ranar tashin alkiyama an hallara ne kaɗai kika faɗa alkiyama ba, ai ke daga ran da aka cire ranki. Yanzu idan da wacce Allah ya yau za a ɗauki ranta, a yau alkiyamar ta za ta tsaya. Kuma wannan abun ba abun mamaki ba ne. Yanzu muke ba da labarin ‘ya’yanmu da Allah ya yi rasuwa a wannan makaranta ta ga ɗauko, dukkansu wa ya kawo a ransa. Aje abin da nake ta faɗa shi ne lokacin da wancan yaron ya rasu aka yi suturarsa a makaranta, yaran hankalinsu ya tashi sosai. Kowa ya kira waya zancen da yake kenan, kowa a status ɗinsu shi ne, a kalamansu shi ne. Sai nake tunanin ita wannan yarinya da ita ma jiya Allah mata rasuwa, ita kuma me da me ta faɗa a wannan lokacin? Ba ta da shi nan ita kuma sauran kwana biyu ita ma a ɗauki nata. To mu gane fa, har yanzu Allah subhanahu wata'ala annabi ya gaya mana yace qad taraktum fiikum warisaini, na bar muku masu wa'azi guda biyu a tsakaninku. Sahabbai suka ce ya rasulullah menene su? Yace annadiq wasamit, da mai furuci da mai yin shiru. Sahabbai suka ce menene su ya rasulullah? Yace annadi huwal qur'an. Yanzu dai gashi shekaru dubunne ne aka yi wannan kissar, gashi yana karanta mana shine nadiq. Har yau idan aka karanta aya aka fasa sai kiji tana hukunci. A yanzu dukkan alƙalin da zai yi hukunci akan wani laifi da yau aka yi, insha Allah, in dai kotun ta shari'a ce, zaki samu aya ya janyo a cikin qur'ani ko hadisi ya janyo a cikin hadisan annabi, hukuncin ya riga ya gabata. Annadi kenan. Yace wa summit, yace wa'azi na biyu ita ce mai yin shiruhu, ita ce mutuwa ‘yan uwa. Mutuwa wa'azi ne amma awa ga mai hankali. Marar hankali wallahi a yanzu za a yi mutuwa, amma a yanzu shi tunaninsa ci gaba da aikata wani abin da ya dame shi. A gidan makoki ne kafin a ɗauki gawa, za ki ga marasa hankalin cikinmu suna da surutun da ya shafi kasuwarsu, suna da surutun da ya shafi rayuwarsu. A lokacin annabi cewa ya ce mu tausaya wa wannan wanda yake gabanmu za a kai shi kabari, mu yi mishi addu'a, ba mu sani ba a wani layin yake. Abinda zai baki tsoro ba wai rabuwa da mamacin kadai ake yi kuka ba, dalilai biyu ake yi kuka. Na farko shine da ya mutum me ya je ya tarar, ko me zai je ya tarar. Ni da ban mutu ba, yaushe ne ta wani ma za ta zo ta sami? Yaushe nake cikin wannan makarar da yanzu nake kallon wancan a ciki? Idan kika jikin tuna wannan sai kin ji zuciyarki ta karye. Amma wannan bayya gabanmu, in dai Allah zai dinga bin mu ɗaiɗai yana ɗaukan mu shiru, ba waiwaye. Kakarki da ta rasu har yau ba ta taɓa ce miki ga halin da take ciki ba. mahaifiyarki bata ce miki ga halin da take ciki ba, kuma Allah bai baki assurance wani halin suke ciki ba, sai dai kwatance, domin cewa aka yi a tsakanin kwadayi da tsoro. Muna musu kwadayin sun dace, Allah ya sa haka, muna kuma jin tsoron to ko suna cikin wani hali mara dadi. To ke ma haka ake so ki sa tunanin haka a ranki, duk kyakkyawan aikin ki, duk yawan lodin ladan da kike tunanin kina tarawa, ki dinga jin to Allah ya sa dai ana karba miki, domin an karba miki kina da kwadayin kenan, kin san kina da wani tanadi. Wani lokacin kuma kiji laifuka na maji nake kaman kila sun cinye ayyukan nawa, saboda muna da harce, ƴan uwa muna da harce a jikin mu. Wani sahabi ya ce, ya Rasulullah, ka shiryar da ni zuwa ga abinda wani ba zai iya shiryar da ni akai ba. Yace kuffi alaika haza, yace ka rike harcenka. Yace ya Rasulullah, harce kuma hashi ma yana da wani abu na daban. Yace wailaka sakalaka ummuka, yace kai kai tonka, kai mahaifiyarka ta yi wabinka. Laraba suna faɗan kalmar na kamar irin kace kai ke kan kai tanki, kai ke kan akwai wawuya ko irin marar fahimta. Yace kai baka san harce shine yake iya kai ka cikin shiriya, yake iya ciro ka kuma a cikin ta ba? Kai baka san harce yana iya halaka ka ba a lokacin da baka san ya halaka kan ba? Da harcen mu muke bata ayyuka, ƴar uwa ki kun kina sallah, ki ini kina azumi, tilawa ke ne, duk gun da aka ce karatu kina ciki, amma me baki san san da harcen ki zai tubuta an subuta ya wargaja miki imanin ki ma gaba ɗaya ba. Mu rike harcen mu ƴan uwa, kada ki faɗa sai alkhairi, da ki faɗi sabanin alkhairi Annabi yace ki yi shiru. Tunda dai har yanzu ba mu da result din waɗanda suke cikin makabartan nan, ke kina da naki, ke kina da tunanin cewa kina kan daidai din? Shine aka ce ga masu hankali, wa'azi ne amma me ga masu hankali. Sunnar Annabi ta ga da duk sanda mutum zai kwanta bacci, ya auna iyalaifukansa na yau da alkhairansa na yau, wanne yafi yawa? Sahabbai ba sa bacci sai sun yi wannan binciken, idan suka ga cewa aikinsa na alkhairi shine yafi yawa, to ba fa iri na irinki bane, sai ki ce a to alhamdulillah, kawai sai ki ƙara bacci. A'a, sai ta ziya za a yi to gobe aikin nasu yafi na yau. Idan suka ga yau sun aikata wani kuskure, to damuwarsu yaya za a yi Allah ta'ala ya yaye musu wannan kuskuren ya gafarta shi? Dan Allah muna wa kanmu wannan hisabin. Annabi ya ce ku yi kanku hisabi kafin a zo yi muku. In har kullum za ki yi wa kanki hisabi, to kina tashi za ki ji burinki, ki ninka aikin alkhairi. ‘Yan uwa, mu dinga yi wa kanmu hisabi. Allah ya ba mu hisabi mai sauƙi, Allah ya ɗorar da harshen mu kayin al’amura na alkhairi, ya kawar da shi daga faɗin abin da zai zame mana damuwa. Ji akwai takarda da zan tafi da ita ta karatu, a ta tambaya wanda na ce idan rubutun yana da yawa lokacin sai ka ga kafin ka karanta ana sauraron ka amsa kamar ka ɓata lokaci. Daga baya na karanta abin da take faɗa cewa an mata aure tana da ƙananan shekaru, ba ta da ilimi mai yawa. Amma yanzu da ta fahimci ana ta sai a fita a yi ilimi, a fita a yi ilimi, ta damu mijinta ya sa ta islamiya. Daga ƙarshe ma sai yake cewa sai dai a bakin aurenta in za ta yi karatu. Karatun fa na addini ba na boko ba, ‘yan uwa. Islamiya gunda za ta koyo tsarki, ta koyo alola, ta koyo sallah, ta san girman Allah, kai har ta san yaya ake zaman auren ma irin na shari'a. Yace sai dai ko in a bakin aurenta. To ni shawarar da nake bata, duk namijin da zai faɗa haka to daman shi kansa daman addinin bai ishe shi ba. Domin ilimi na addini, wasu maliman da suka tsaurara cewa suka yi, ko ba izini a fita a nemo shi. Ai neman ilimi, Annabi yace faridatun ala kulli muslimun wal muslima, dole ne akan dukkan musulmi da musulma. To ai tunda farilla ne shi auren kuma sunna ne, sunna ba ta danna farilla ba. Sannan wala Allah bai san falalar ilimin ba ne, ina ga yana da kyau a zauna da manyansa akan zancen karatu na addini. Shin ya yake so tarbiyyar ‘ya’yansa su taso? duk matar da aka same ta tana da ilimi ana tsammani ana kwadayin ya zama ta haifi ƴaƴayen da za su zama abun kwatance. Sannan ilimin nan wani abu ne fa da Allah subhanahu wata'ala ya jinjina wa masu shi yace shahidallahu annahu la ilaha illallah yace ni Allah na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai ni kadai Allah yace wal mala'ika mala'ikuna ma duk sun shaida haka duk duniya Allah bai ambaci kowa ba sai yace wa ulil ilmi da ma abota ilmi su ma sun yadda ni kadai ne Allah la sharika lahu yace qa'iman bil qist kuma wa'annan nau'in guda uku da ni da mala'ikuna da masu ilimi su ne suka san ni Allah na tsayu da gaske a kayin adalci ku ji tambarin da aka ba masu ilimi da Allah da mai sauta zama a cikin jahila Allah ya kusantar da kansa da ke ya ware ku koko uku a doren duniya yace ku kadai ne kuka yadda da wannan ke yake yadda da wanda zai ce ba zai baki dama ki zama kina da ilimi na addini ba Allah ya ce ba a misalta mai ilimi da mara ilimi a kowane bangare da zamantakewa da mu'amala da ihsani da duk abin da yake akwai matukar kana da ilimi kuma kana aiki da shi to za a same ka da cikakkiyar kamalar haka ake so shi kuma to bai da maki nemi ilimin ba ina ganin wannan ni a nawa tsarin ki isar ga magabatanki a zauna da magabatansa duk wanda ba zai baka dama a yanzu kan da ilimi ya fito karara araha a makota ana yi a layin ku ana yi ki zauna a jahilci Allah bai karban uzurin jahilci ban sani ba Allah bai karban uzurinta wasu daga cikin magabata suka ce wani bawan Allah mai kuɗi ne sai ya musulunta bayan annabi ya koma Madina sai ce tunda ina da kuɗi ina so ni ma nayi hijira ba zan iya tafiya ba amma a ɗauke ni akan abin ɗauka duk abin da za a biya wanda suka ɗauke ni su kai ni Madina a biya a cikin kuɗina ya ɗauki hanyar yin hijira ashe kwanansa ya ƙare a dokar daji sai ya rasu sahabbai sai suka fara jira kai wanda da ya samu ya iso Madina da hijirarsa ta cika da ya samu ya iso Madina da ya shiga cikin mutane na kaza yana suna ta fadan falalar wa'anda suka yi hijira sai annabi ya ce musu ba haka bane ai niyyarsa da ya kudurta din nan zai baro Makka saboda kawai ya riski annabi to ai an cika masa niyyarsa saboda hakan nan ya samu cikakken ladan wanda ya mi ya yi hijira duk wanda ya hijira dan Allah har a yau har a gobe in dan Allah kika bar gidan mijinki kawai saboda wannan dalilin kina son ƴaƴanki kina son mijinki amma fa ba zai barki ki nemi ilimi akan Allah ba wallahi ina ga har gobe idan kika bar gidanki da wannan manufar Allah zai baki mafita a rayuwa ko da bayan kin fita bai kai da kin cimma burin samin ilimin da kika fita domin sa ba sai kika mutu amma me kin sadaukar da waccan rayuwar da kike son ta mai dadin cikin ƴaƴanki jikin mijinki gashi wala Allah ko so ne ko kauna yana kishinki ya hana ki fita amma sai kika ji to ni fa tunda ina so in san Allah na in bauta masa cikin shina in bai yadda ba a nema mun shiga zan jira Allah ya bani wanda ya yadda nemi shinan sa kina fitowa ki fara neman ilimin ki kafin Allah ya kawo miki wani kuma zai kawo miki wanda yafi wannan daraja wanda yafi wannan shinan sa dan duk da ka zauna da wanda bai san Allah ba wallahi gara ka zauna baka da aure matakar zaki kiyaye dokokin Allah ki ibadarki ki jira Allah zai kawo miki wanda ya san girman Allah domin babu alkhairi a zaman da babu shinan Allah a ciki Allah ta'ala ya sa mu dace akwai wanda ta yi magana akan menene na gani na dazu okay akwai wanda ta yi magana akan jan hankalin mata akan aski ina ganin wannan kamar ni na dauka ma a bangaren mata ya kamata mu wuce wannan gurin da gaske kuma akwai wannan matsalar nashina zaki zauna da mace ko a napep ko a mota ko a aji ma dalibar ilimi ki sha mamaki ku ga hijabin ta yana gumi yana jurwaye ki ji jikinta in tana kusan ki kina jin ta a hancinki wannan gaskiya abin kunya ne a matsayinki na uwa mace. Na farko mijinki ma ai kullun bukatar ki yaji kanshi mai dadi a hancinki. A hancinsa tsakaninki da shi. In kina son kada kina hira baban wance yana haka da kai. Ai dole ki zama kina cikin tsafta. Shi kuma wannan aske-asken yana gadar da tsafta ne a jikinmu. Kuma sannan mu gane fa shari'a ne. Allah subhanahu wata'ala shi da kansa ya koya Annabi Ibrahim yanda ake yi. Mu kuma jikokin Annabi Ibrahim ne. Kuma muna so mu koyi da sunnonin da yazo da su. Domin Annabi Ibrahim duk duniya babu badadi irinsa. Yanda Allah ya ce shine masoyinsa. To sai ya zama duk duniya ba wanda yace baya yinsa. Hadda Yahudu da Nasara. Kirista ma nasu ne. Yahudawa ma nasu ne. Kai har mai bautar gumaka sun san darajar Annabi Ibrahim. Dala waya tantanta a so ya wuce wannan waya tantanta abu sunnarsa irinsa. Kuma kullun Annabi yana cewa baba na Ibrahim. So sunna ta Annabi Ibrahim. Kuma wani hadisin Annabi har yace kada mace ta wuce kwana 40 bata raba jikinta da irin wa'annan kazanta na matsi-matsi ba. Kuma wani babban sharrin shine yana budawa jinnu san zama da mai wannan tsamin jikin. Duk abin da Allah bai so ku fahimta shi kuma fashe dan shi yake so. In kika tsaftace kika zama kullun kina cikin tsafta, ke kamshi kike, aljannu wallahi ba sa sanki. In kika ga wacce ita yau kullun ta fadi ta ka to ki bincika tana barin kanta da wata kazanta, in ma budaddiyar kazanta irin wannan kenan, in ma rufaffiya rashin samun tsarki a lokacin da aka ce ya dace a samu tsarki. Wasu suna zama da kazanta, wasu suna zama da rashin tsarki, duk yana gadar da zaman shedanu a jikin mutane. Allah ya sa mu dace. Wasu maluma suka ce idan Allah ya tseratar da kai. Gaskiya kissa mai yawa ne mai wannan tambaya take bukata. Zan mata alƙawarin wani satin zan yi magana a kai, amma dai abinda nake santa da shi da masu irin wa'annan zan fara kamar abin yana farawa daga wasu wasi. Sharrin shedan ne. Zuciyarka ta yi ta raya maka munanan abubuwa har ka dinga jin kana shakkar Allah. Akwai masu yi. Me shakkar Allah? Ka dinga jin shin da gaske ne ma ni akwai Allah? An ce fa shi bai da farko, to wai yaushe ƙarshen nasu? To farkon nasu yaushe ne farkon nata? Ana haka. Magana tana da yawa, wasu matakai ne ake bi. Idan shedan ya ga kin kubuce ba za ki shirka ba, sai ya sa miki wasu wasi, sai ya sa miki matakai ne har sai ya kawo gurin da yake ganin ya cimma nasara a kanki. To lokaci ba zai bani dama ne dogon bayani ba. Na alƙawarin zan ba da yanda Annabi ya ce abu matakan domin a tsarkake zuciya. Wannan yana daga cikin wani darasi ne na tsarkake zuciya. Ina jan hankalin mata su dinga zuwa darasin yau da kullum. Muna duba yanzu irin wannan. Idan na duba akwai wasu hadisai da zan ɗauko. Ba ni na faɗa ba, ba daga gurin malam wane na ji ba, hadisan Annabi alaihi salatu wassalam ne. Kawai sai na zo ne lacca a kansu, kawai ga abin da Annabi ya ce idan kina so zuciyarki ta zama tsarkakakkiya. Kin ga baki da ja a kai. Ni kuma banda da haufi akan fatawar da na baki, saboda kasancewar mu ɗaliban ilimi na fi so komai mu dinga baya shi da hujja. So wannan akwai wani darasi ne, ina ga kamar na taɓa aiwatar da ita na manta ina ne lantar. Wasuwasi da shedan yake sawa har ka fara jin kai Allah da kansa har zaginsa mutane suke ji a cikin zuciyarsu. Wallahi ana yi. Ba a yau na fara jin tambayar nan ba. Kawai ki ji a ranki kina jin ashar wa Allah. Allah ya tsarkake mana zuciya. Allah ka tsarkake mana zuciya. Ina jan hankalin mai yin irin wannan. Ana yawan yin ista'aza, ɗaya daga cikin mafita kenan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Daga kin fara jin haka, ki fara a'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi. Wannan kalmar ta zama tana daga cikin zikirinki, domin lalle lalle shaitan yana kusantan zuciyarki. Kuma ki iya kokarinki duk wani laifi da kika san kina yi ki rage. An ce ba a iya barin laifi rana ɗaya, amma ki sauko har ki samu ki daina. Duk wanda zuciyarsa take raya masa wasu abubuwa ba iya Allah ake ba, wasu kuma su ce an ce za a mutu za a tashi, yare za a yi a tashi. an ce in an mutu za a yi hisabi daga baya yare zai kasance. Sai ka ji wai dole shaydan yana hakaito miki sai ki labarta wa fuskar ki ta gano yaya abin yake. Baya daga cikin ilimin da aka ce sai kin nema. Kada ki zama irin wayancan mutane masu tambayoyi akan abin da bai zama dole ba. Duk abin da Allah ya ce miki akwai, akwai. Ya ce babu, babu. Ya ce za a yi, wallahi za a yi. Jiya kisa sayyidina Abubakar nace ana ambata cewa annabi ya ce an yi Isra'i da Miraji, ya ce shi ya faɗa, wallahi an yi. Ya yadda. To mumin yaka ake so daga ya ji wata faɗa daga Allah ya ji cewa ya yadda kuma lalle Allah ya isa yi haka. Allah ta'ala ya sa mu dace.
To alhamdulillah Allah ya saka wa malama da alkari. Ubangiji Allah ya sa mu amfani da abin da muka saurara. Tabbas annabi yayi gaskiya. Duk wanda ya tashi domin ya je ya nemi ilimi da zai gyara addininsa bai zai yi tafiya ta banza ba. Ku duba ku ji alkhairi iri da kalawar da da mun san su, wasu ba mu san su ba, kuma sai aka tunasar da mu. To amfanin zama kenan irin wannan zama na taimakekeniyar rayuwa. Wanda ya zauna a gida ba zai nemi ilimi ba, kamar da malamin tafa yanzu ba shi da hujja a wannan zamani, ba shi da hujja a wajen Allah ta'ala. Domin mi ya ce wajibi ne a nemi ilimi akan dukkanin musulmi da musulma. Allah ya ba mu iko mu dage mu tashi mu nemi ilimi. Wanda mai tambaya ta ƙarshe mai waswasi a cikin zuciya, gaskiya kamata ta koma ga Allah ta'ala kwacakwam. Kada ta rika zama babu tsarki ainin ainin, saboda mai abin akwai ban tsoro, akwai ban tashin hankali. Ni ina karanta ta ma sai na jin wani tsoro-tsoro kamar wani abu zai wani faffaɗo mun, saboda irin kalaman da yake cikinta. Ta koma ga Allah ta'ala, yawan karanta alkur'ani, ta yawata istighfari kamar yadda malama ta ce, auzu ta rika yawan ta yin sa. Insha Allah Allah ta'ala zai sa tafi ƙarfinsa. Kuma na ma shi shi da aka ce idan ya ga wannan ya gama da shi to sai ya bar shi, sai ya je kai da yake ganin kamar kana da dan alamun kwacewa sai ya ta rimoka. To abin da shi da yake so ya mata kenan. To Allah ta'ala ya dace da mu. Akwai wata tambaya kuma da malama ta yi wadda aka fara magana a kanta, na cewa wai a ja hankalin mata wajen yin aske-aske. Ya kamata a ce mun wuce wannan wajen a wannan shekaru namu. Ya kamata a ce kawai da ƙananun yaran wanda ba su da shi su ma sun san wannan ilimin a tattare da mu. Ya za a ce mace baliga kin kai kin kawo ki rika zama da gasu a ce ba za ki gyara su ba, inda an san irin arnakiya da yake tashi. Yanzu misali kamar lokacin damina ne, ayi ruwan sama sai ruwa a cikin kwalbati, sai ya bi ya yi ziyawan gari ya tattaro da karare ledar fiyo wata da wannan abin da ake cirewa a cikin ababe sabo biredin kaji, ya tari ya zo ya samu kainuwa. Duk wannan da idan suka samu kainuwa, su bawon masaran kan titi, su bawon lemon kasuwa, sai ya samu kainuwa. Idan aka zo daidai kainuwan, sai kainuwan sai ta tare wa wannan shirgin, shi ruwan sai ya wuce. To muƙaddara haka idan muka je wanka, datti da muka ɗebo tun daga saman mu, idan suka zo wayannan wajaje da gasin suke zaune, anan ne madigarin da za su makale su zauna, shi gasin ba zai basu su fita ba. Shi ne a madadin kainuwa a misalin da na mana. Sai ya rike su sai su zauna dafas da shi da su. Wala Allah an fita wankan ba za a goggoge jiki ba, bari a ƙara kintsawa. Sai ya zauna, jikinmu kuma akwai nauyika. Akwai shirgi mu mata, sai idan gumi ya fito ko mun gagantar sa, idan ya gamu da wani arnake da ta zauna a wajen gasin, sai su rika bada wani irin bashi, yana bada wani irin arnaki ya gumammiya. Haba inji malama ta ce hamamma da samamma da gum, ya za mu yi yan uwa mu zauna cikin wannan yanayi? Kuma bari wai a ce a tambayar da na fahimta take ce a ji hankalin mata, it means kenan masu aure ne ke yanzu dan Allah, idan naki abokin zaman da yake zama da wannan rayuwa ya zaki? Ki tattara dauda ki rike, wala Allah kin yi gumi, kin sha aiki, kin yi daka, kin yi sirfe, kai ko baki ba, kin dauko wayannan yadukan mu na wannan zamani, uban roba, roba ne duk a jikin kayayyakin mu, kin maka ga gumin rana, ga gumin yanayi, ga wannan arnakiya da kika batta kuma na kwana da kwanaki baya taɓa wanguwa. Idan da za ku yi askin a lokacin sai kun ga yanayin wajen ya canja. Daga nan mi infection ya zo ya shiga shi kenan, sai ya rika dari kike rasa shi ma kansa. Idan ya fitar da wani ruwa mai wari, wallahi ba namiji ba ko uwa mace, kuka zauna a nafi haka da ita, sai kin ji alama kin gane da ita. gashi ba bude wajen tai ba ko na sama ne ko na ƙasa amma wallahi sai kin ji Allah Allah kike in me kyama da ban sai ta tara yawa bakin ta kafin ta fita a cikin nafan nan yar uwa ina a ce ɗakin ku daya gadan ku daya sa ku raye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata sunna za a raye a cikin kazanta da wari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya zama cikin datti baya zama a cikin abu mai marar kamshi aka ce shi kamshi yakan ƙara kaji kana son mutun kana kaunar sa ko ana fa ko game da mata ba wai ta saka tarayya da addini ya haramta ba ta dan yi kabbasa take dan ji wani busbus kadan kadan yana tashi sai kiji baki aso a isa gunda zaki saka so mimi kamshin jikin ta yana baki nutsuwa da kwanciyar hankali da jin dadi wallahi wani ba abin dariya bane mata har kun tuna mana akwai wata course mai da muke tattaunawa irin wannan mahadarori tace akwai wani a lokacin rayuwar zaman Kano ana shiga boss da gari jiyar lemo a zo ɗan kura matan nan ta shiga da goyenta ta zauna shi yana irin wannan malaji da suke zama ita kuma tana kan seat da aka zo gun da za ta sauka ta fita bai san san da zuciyarsa tace ki duba ki ji ko wani dan bashi ba ta yi irin na masu jego haka mijin nan yace me ya kama a zuciya ta mace wannan tattauna to matarsa ina ga bashin take iri da kala shi yaga wannan ga shayarwa take yi wato yana nufin me shayarwa dai ko dan ruwan ya dan zuzzuba na shayarwar ta ko kuma dan dattin yaro ko ya kama ta dan wani kunu ya dan gogoga mata wato ita me shayarwa a tsananin sa ita ne za ta dan yi bashi sai ya ji shi ga shayarwar amma wallahi ba ta yi bashi ba kin ga tasa ta gida kenan kullun bashin take yi ya zaki ki daraja yar uwa wajen abokin zama kina wari ya zaki ki kima ta ina zaki ga soyayyar ki tana hawa a cikin zuciyarsa ko ni a hanya wazan ki zanyi wallahi bare mijin ki nan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin mace take irin wannan muna roƙon Allah subhanahu wataala in jinya ta sai sa ta take tara dauda ga kazanta Allah ka yayi mata wannan jinya idan kuma kazanta ne da ganda irin nata to ubangiji Allah fa gane da ita daidai dan gaba ta so ta ga an fara ga mata maganganun da baya ga mata saboda me baka da daraja a gare shi to ina ga ƴaƴanta ƴan uwa dume wannan warin fa ba ta gyara ƴaƴanta ba ba za ta duba ƴaƴanta ba yaya hawatar ƴaƴanta suke yaya can da sun je suna kintsawa mu duba rayuwar ƴaƴaye mu ko da namiji ne haja kice wane daga mun kafanin dauda na gani daga ki bude idan san da basu fara yi da kansu bane wallahi ki aske musu da kansu tun shekaru basu kai sun kawo ba za ki iya bude musu hamata ba saboda mi koyarwa ne za ki iya mutuwa ba lalle abokiyar zaman ki ko ƴar uwar ki ita tana da wani ilimin da za ta koyar da su ba haka za su tashi suna wari suna bashi ana jin haushin su ke ma har a baki daukunin wannan haushi da ake ji to Allah ta'ala ya gyara mu ubangiji Allah ya sa mu shirya musammin tsafta tana ƙara daraja da kima a cikin zamantakewar rayuwar aure dan ni wallahi idan naga mijin mace kazami to ita nake kallo kazamiya idan naje naga allo da kaya akan marfin wardrobe ko marfin kofa kafan wandan kika duba kika ganshi baki kirin ba laifin sa bane kila garage yake ko to na rijiya ko a taba kai ko office din ne ma hada ta yawa da neman abinci a wannan yare ke me amfani ki idan ke baki da karfin wanki ba wa ƴaƴan sakarra maza da mata ga sunan su wanki hajiya su goge idan ya da wallahi zai ji dali kuma daraja da kima a gare ki sai ta kara a cikin zuciyarsa amma kullum sai ya Allah ka kara min daraja da kima a cikin zuciyar mijina ke kuma kin iki masa abin da zai ji dali to ba wai mu ta addu'a kawai muna ganin shi zai samu mu ma mu kyautata mu kwatanta musu su rika mana abin da muke so dan miji ki yake zuwa da wannan warin ke ma ba za ki so shi ba har ga Allah zaki jikin gaji da shi zaki ji baki sha'awar lamarin to ke ma yana kike haka zai ji ɗan uwa abin da baka so kai ma kar ka so wani to Allah ta'ala ya sa mu gyara abin da muka ji daidai ubangiji Allah ya sa mu amfana da shi mu ma mu jiyar waye da basu sami isowa ba ubangiji Allah ya shirya wa rayuwar mu albarka ga rayuwar mu albarka ya shirya wa ƴaƴayen mu mazajen mu da matan mu da kowa Allah ya ƙara shirin mu magabatan mu da suka riga mu zuwa gidan gaskiya tun daga zamanin annabi Adam alaihi salatu wassalam har izuwa yau Allah ka ji kansu da rahama Allah ka gafarta musu Allah ka haskaka musu kabarinsu Allah ka fadada musu kabarinsu ya Allah idan tamu ta zo mu kuma Allah ya sa mu cika da kyau da imani ya Allah yadda muka tare a cikin wannan masallaci mai tarun albarka Allah ka tara mu a cikin aljannatul firdaus a yau yanda muke dan murmushi da wannan kalma ta kazantar mata ya sa a cikin aljanna sai mu ce sai muka tuno ranar da akai wannan magana muka daina ga mu Allah ta'ala ya kawo mu cikin aljanna ubangiji Allah ya maida kowa gida lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you.